Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogoro ko kuma makoshi a Hausance. Kuma ciwo ne dake zuwa da zafi da bushewar makogoro musamman idan za a hadi abu kuma kwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo dake jihar Sokoto. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat.
Ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya haɗi miyo ko ruwa ko abinci a jikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi. Abinda ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen, ko kuma can bayan makoshin sai ana ce ma waɗanga tsokoki guda biyu tonsillitis, a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall. Waɗanga wurare su ne suke samun cuta. Mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo. Wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya, zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa.
To likita, menene ke haddasa ciwon?
Abubuwa da ke kawo ciwon makoshi abubuwa ne masu yawa, amma a gurguje muna iya mure ba su akan ƙwayoyin cuta da ake ce ma viruses. Suna iya samun viral infection na ya kawo ciwon makoshi, ko kuma ƙwayoyin cuta da ake ce masu bacteria. Akwai bacteria especially wanda ake ce ma beta multiple streptococci, ko kuma ana iya samu ta fannin sankara. Kansa ce ƙwayan cutan da aka ce ma viruses. To ciwon makoshin bai iya daɗewa kamar ɗan kwana ɗaya zuwa uku. Ciwon yana iya warke ko da ba a shawo da magani mai yawa ba haka. Ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria, in bacteria ne, wannan mugun bacteria da aka ce ma beta hemolytic streptococci, in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka gan ƙwararren likita ta wannan fannin, amma yana iya sake faruwa. Ya ci gaba da faruwa haka kai-kai ana iya ce ma za a kire shi a turanci recurrent tonsillitis. Shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shine in mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi junansu, ko sau uku a shekara cikin shekaru uku da suka bi junansu. Wannan ana ce mai a turanci recurrent tonsillitis, ko kuma shi wanda na shi na uku din sankara. Sankara kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti ana akan iya ganowa wani irin sankara shi.
Kamar menene alamomin sore throat?
Alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu. Akwai abin da ke ce ma symptoms, abin da shi mara lafiyan ke ji kenan. Shi ne kamar radi da ciwo sanda yake so ya haɗe miyo ko ruwa ko abin shi, da kuma zazzaɓi da kumburin wuya. Waɗannan alamomi ce da shi mara lafiya yana iya ya gani. Na biyu shi ne signs, abinda za a diba a gani ne, kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne, waɗannan tsokoki na cikin shan bayan baki in an diba za a gan sun kumbura sun yi jawur wani lokaci. Wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe, ga sun yi kumburi kuma akwai farare. Wasu lokuta kuma ba za su yi magani masu nan kanana, amma suna kawo matsala sosai. Ciwo mutum ba zai iya haɗa abinci ba. Kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shin ciwo, in an matsa haka an laza, zaga mutum na jin ciwo.
Shin ciwon makogoro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogoro a gurguje dai an kasa shi kashi uku. Akwai wanda ƙwayan cutan bacteria ne ya kawo, ko kuma wanda ƙwayan virus ya kawo, ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo.
To likita, wanne ya fi tsanani?
Wanda ƙwayan cutan bacteria ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani. Wanda gaskiya cikin ko waɗannan biyu din ma kansa zai fi zama tsanani, saboda shi ko da an sha magani za a gan dama ka, amma dai shi wayana ne yana shi, so ina ganin shi ya fi zama tsanani.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu ya zama ƙararru, kamar mutane wanda suke da ciwon ƙanjamau, ina nufin HIV, ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara, kansa drugs kenan, ko kuma wanda ke akan magunguna kaman wanda ake cewa steroids da ake sha, wannan duka za su kare garkuwar jiki. Ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki. Saboda haka waɗannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makokoro.
To likita, ya zaka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
Gaskiya in ba a dauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace, za a sa matsaloli sosai. In wannan ciwon makokoro saboda kwayan cuta ne bacteria, muddin ma bacteria ke shi beta hemolytic streptococci akan samu illoli kamar haka. Waɗannan kwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin jishiya ko oda ko kuma gwiwowi. In sun je wurin jishiya sukan kawo abin da ake ce ma a turance rheumatic valvular heart disease, wannan babban matsala shi. Ko kuma in sun je wurin oda za a iya su jawo abin da ake ce ma acute glomerulonephritis, wanda yana iya ya kai ga renal failure, mutuwan oda kenan gaba ɗaya. Kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne. Kin ga abin da nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala. Kin ga in abin kaman ciwon zuciya ne, wannan aiki da ake bukata shi ne dole na abu ɗaya zuciya a aiki, kuma ba ko da yaushe akan samu nasara ba. Ko kuma in ya taɓi oda magungunan hanya biyu ne, na ɗaya ko a je a yi dashi, dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne. In an samu wanda zai ɗan bada na ko nashi a oda. Ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa, kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati, so babban illoli na. Sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ake cewa rheumatoid arthritis, shi kuma gwiwowi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban. Ai dai a ɗan samu sauƙi kaɗan, amma dai ba wai warkewa zai yi gaba ɗaya ba. Kuma in ya kasance sankara ce kansa, wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene ayi aiki ayi gashi, ko kuma ayi aiki ba da magani da ake shema chemotherapy. Kuma aikin nan ba wani babban aiki ne, abin da ake shema tonsillectomy ne. Tonsillectomy karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki, ebe waɗannan cikin makoshin.
To yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogwaro musamman ma a nan Najeriya?
A gaskiya babu wani bincike wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba ɗaya. Akwai dai bincike nan kaɗan-kaɗan wasu wurare, amma dai wanda zai nuna ga yawansu. Amma dai abin da zan shaida maka yanzu shi ne a ciwon makokoro yana nan da yawa, ya addabi mutane cikin al'ummarmu. Ba za a ƙida gida uku zuwa huɗu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi. Na yi bincike shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su saurin zuwa asibiti cikin lokaci. Na farko da akwai abin da ke cewa misconception, suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro, wuya da makunne da hanci gaba ɗaya. Duk waɗanga abubuwan su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shi ne ciwon daji, kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji. Abin da na gano shi ne wannan maganin na ciwon daji yana da ciki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo. Saboda haka in an sha, mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan, amma matsala na nan, yana ci gaba da girma yana shanyewa. Na biyu kuma akwai illan na su chemists da pharmacists wanda suke mutum zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin magani da za a ba sa. Da ya zo kawai zai ce makoshi yana ciwo, ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so, ko kuma a chemist din su ba da maganin kawai su miƙe su ba shi maganin. Wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka. Na uku shi ne ma'aikatan lafiya. Kuma nan mutanenmu da yawa sau da yawa sun ɗauki cewa duk wanda ke shiga asibiti na hitowa ma'aikacin likita shi. A'a, asibiti na da ma'aikata daban-daban. A likitocin ma'aikatan lafiya masu ma daban-daban suke. Likitocin masu ma sun ƙware wurare daban-daban. Ba kowane likita ne a likitan makoshi. Akwai likitoci na fannin mata, akwai na fannoni daban-daban. Saboda haka ya kamata a ce an gan likita wanda ya dace lokacin da ya dace. So matsala da muke samu nan shi ne kowa ne ma aka tambaya zai rubuta a makoshi na shi, okay, to ba wani abu ne ba, makoshi ba shi makoshi ne ba, ga maganin antibiotic a sha, ko kuma maganin kashe ciwo kaman analgesic kenan a sha. Wannan ba shi ne magani ba, wannan kawai dan kwantar da abu ne shi gaba da girma. Illa na hudu shi ne
lokacin da mara lafiya suka iso asibiti. Mayawa mutanen mu suna son gaggawa, ba su da hakurin kuma. In an zo likita, dama mutum ya zo akan diba shi a bashi magani, kuma ba su ci wasu binkishi a shejiya dawa bayan sati biyu ko sati uku. So da yawa in sun tafi ba su dawa, in ba su samu sauki ba su ce to mun je asibiti gashi abin mun sha magani mun yi kaza, amma har yanzu shi wannan bai tafi. Lallai sun tabbatar da shi wannan ciwon daji na su shi gaba da can magunan ciwon dajin nan, ko da za su asibiti abin ya riga ya wuce wuri. So sadda wasu za su zo da abin ya yi tsanani, din an turo sun kawo ga ƙwararrun ta wannan fannin likitocin makoshi da hanci sauransu. Za a kwanta da su, za a tattara da su da yawa. Abin da na gano, digo 60% da suke zuwa ba wai ba su suke son zuwa ba, tilastawa ne ƴan uwa da dangi suke kawo su. Saboda ba za su iya zauna da su kuma a gidajensu. Abin ya riga ya fashe wuya, ya fashe wuya na ware, ba su iya zauna da su, za su ɗauko su dole na a kawo su asibitin. Nan ko da za su zo, abin da kawai za a yi shi ne abin da ƙarshe ma a tunan shi palliative management. Shi palliative management magani ne ake ba su wa na rage raɗaɗi, a wanke wurin don rage ware. Haka ne za a ci gaba da dibawa hadimin lokaci. In an samu matsala kuma da ƙarshe, za su ce to dama mun faɗi ai, ko an je asibiti ba lafiya ake samu ba. Saboda haka wannan babban illa ne wanda yake buƙatar wayar da jama'a su gane cewa ciwon asibiti ne. A taho dai asibiti cikin lokaci za a samu magani.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Allah